بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu bibiyar mu, barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha ta Sunna TV cikin shirinmu na Shari'a Gatar Musulmi, shirin da ke tattaunawa akan matsalolin rayuwa da addinin mu da nufin samar da mafita da ta dace da shari'a da tanadin da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi akan matsalolin rayuwar mu da addinin mu. Kamar kullum, a yau ma muna tare da malamin namu da ke mana fashin baki, wato Malam Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria. Allah ubangiji ya samu dace. Gabata malam, barka da
shigowa. Kamakum Allah.
A shigo lafiya.
Barka da wannan.
Ya yi kaya yari.
Barka da kusa.
Sun fara kokari da hidima. Ya yanayi ya damuna kuma.
To alhamdulillah, Allah ya sa ta zama mana alkhairi.
Amin amin, Allah ya samu dace. Yan uwa masu albarka, idan za a iya tunawa, muna tattaunawa ne da malam akan abin da ya shafi matashiyar aure. Matsayin aure a cikin shari'a da al'adunsa, abubuwan da ke da alaka da neman aure da zamantakewarsa, da kuma kullin akadi na aure din. Muna tattaunawa akan abin da ya shafi fa'idoji da kuma hikimomin da ke cikin wannan alaka ta aure a darussan da suka gabata. Mala ya gangaro ana mana sharhi akan wancan hadisi na Ibn Mas'ud ne, ko daga tuma
Ibn Mas'ud
hadisin man tsada min kuma ba'ata falitazawwaj, abin da ke cikin shi na fa'idojin aure da ya cirewa da hikimomin da ke ciki. Ina ganin kamar malam bai gama bai samu damar karasa bayanan shi a wancan darasin ba, lokaci yayi halin nasa, babu laifi a saki koma kan wannan hadisi dan karatun fa'idoji a cikin sa insha
Allah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم وما سكلم دسوغا غم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا وقفاتا الخير الذي اندقك يقومنا الدعاء جونا مقباكي دي الله يقارى ورا يوم والبركة قباكي دا منا مغناني أكام فائدة تا قرشي تأوري والدزامي يا أمبتا ita ce fa'ida ta tsare kai, mutum ya tsare kansa daga fitunu na sha'awa. Allah subhanahu wa ta'ala ya rubu dan adam kamar yadda muka ambata a shirin baya, cewa da sha'awa ya sanya masa sha'awa, shi ba mala'ika bane. Allah mala'iku su ne ba su da wannan, amma dan adam ko annabi ne ko mursali ne, to karar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya aiko manzanni kuma ya sanya su zama suna da mata, sannan suna haihuwa suna da zuriya. Gashi nan Qur'ani ya ambata mana annabi da ɗayansa, annabi da ɗansa, da an ambata da yadda aka musu bishara haihuwa. Wasu an ambaci ma matayen nasu, matan nasu, duk da ba sunayen su aka kama aka ambata ba. To wannan tsari ne na Allah. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a, muna magana akan ba'a sai muka yi dajiya. Duk dan addu'a ko matasa, duk wanda ya zama yana da ikon yin aure a cikin ku, yana da lafiyar da zai iya biyan buƙatar sha'awar mace, sannan kuma yana da abin da zai iya daukan nauyin ta, tun daga neman auren har zuwa ya auren, har zuwa maganar cefa ne da sauran ababen da zamantakewar auren take buƙata. To falle ta zawwaje ya aure, manzon sama ya bashi umarni, amma umarni mai sharadi, sai wanda ya cika wancan sharadin sannan zai aiwatar da wannan umarnin da aka nemi ya aiwata. To sai ma'aiki sallama sai ya fito da fa'ida, sai ya ce fa innahu aghaddu lil basar, aure shike sa mutun ya rinsa idansa. Kashi 95 cikin 100 na mutanen da suke aikata saban Allah na jinsi ko na sha'awa, da yawan su bincike na tabbatar da cewa marasa aure. Kashi 5 ne ake samun masu aure. Kaga ashe wannan abu na shari'ar musulunci ya fito fili. Ana samun baragurbi, shi yasa ita kanta shari'ar ta tanaji hukuncin mutumin da yake da mata ko yi aure kuma ya je zina. Hukuncin sa daban ne. Na daban
mafi sanani.
Kuma shi yasa aka tsananta masa hukunci. To wannan kenan aghaddu lil basar, yana sa mutum ya rinsa idansa. ba zai rai kalle-kallen abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai sa ya kalle shi ba, kallon abinda zai jawo masa sha'awa ba zai rika yi ba, saboda yana da shi a gida, yana da ana biya masa bukatarsa. Da wannan ne malamai suke karfafa cewa mata su zama suna da hanyoyin da za su bi domin wadatar da mazajensu. Kar su zama mace ta zauna a gida har ya jawo namiji yana sha'awar wata wadda ba ta halas dinsa ba, alhali yana da ta halas a gida. Domin wasu matan suna taimakawa wajen haka, mace ba ta san ta kwalliya ba sai za ta je anguwa. Har ya zama wasu yara suna cewa mama ni ma za ni. Akwai istilahin mama ni ma za ni. Ya saba shi bai ganin mama shi tana zama a gida ta ci kwalliya, sai idan za ta tafi anguwa, to daga nan shi ne zai ganta ta yi kwalliya, ta ɗauko wancan ta sa ta shafa, wancan ta shafa. To sai yaro ya ce ni ma za ni, ko mama za ki da ni. Duk akwai wannan. To a ghaddu lil basar, sannan wa ahsanu lil farj. Shi ne ke sa ko mutum ya tsara al'aurarsa. Waɗannan ababen guda biyu malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai a cikin littafin sa Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin ya tattauna akan wai da tasirinsu, ido da kuma al'aura. To wannan sha'awar tana tsakanin waɗannan ababen guda biyu. Ido shine rasul, shine dan sako, shine jakada, shine ambassador wanda yake kaiwa abin. Shi yasa manzo Allah sama yayin da ya tashi lissafa sai yake cewa kutiba libni adama hazzuhu min az-zina. Kowane dan adam akwai rabon da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa na zina. Fal aynu tazni, sai yace wa zinaha al-basar, ko an-nazar, ido na zina, zinar ido ita ce kallo. To karshe da ya lissafa sai yace wal farj yusaddiqu dhalika aw yukadd, al'aura a ƙarshe ga baki ɗaya ita ce take gasgata haka a aikata abin wal iyazu billah, ko kuma ta ƙaryata ta kiyarda da waɗannan ƴan sakonnin da suka kai mata sakonni. To aure daga cikin fa'ida sababba mai girma akwai wannan tsare kai daga fadawa cikin saban Allah, wannan mummunan aiki da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaji azaba ta duniya da ta lahira ga waɗanda suke aikata ta. To aure yana zama cikin fa'idarsa ya tsara mutum daga aikata wannan. Kuma in dai mutum dan Allah ya yi auren, to da izinin Allah, Allah zai taimake shi ya katangar da kansa, ya sa wa kansa katanga, ya tsara kansa ba zai afka cikin wancan mummunan aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ba sakamakon auren da yake da shi. Waɗannan fa'idojin sun mutum ya tattara su, su ne ababen da mutum zai kalla su ƙarfafe shi ya ce to shi ma bari ya shirin wannan aure da shari'ar musulunci ta tanada, kuma ta ce ayi, kuma ya zama masa kawa da ado idan yayi.
To waɗannan fa'idojin alƙawarin malam suna iya samuwa duka ga mutum ya mace ɗaya koko sai kuma ya wuce ɗaya kamar misali.
To zai iya yiwuwa mutum ya tattara su, zai iya yiwuwa kuma ba zai iya tattara su ba, domin abinda malaman mu suke cewa rayuwar manzo Allah sama ta kasance a barkoyi ci gaba ki da. Mutumin da ya taba zama yake zama da mata ɗaya, to yana da manzo sama ya taba zama da mata ɗaya shekaru 25 yayin da mata ɗaya. Shekara 25 da nana Khadija radiyallahu anha.
Wato auren su ya samu
wannan tsawon, auren su ya samu wannan tsawon mai tsawo, ya aure ta yana da shekara 25 kuma ta rasu yana da shekara 50. Ta rasu shi yana da shekara 50. To kaga daga shekara 25 zuwa shekara 50 ya kaga shekara 25 ke.
Masu mata da yawa su daina yi wa mutane wani
abin da ake bukata shi ne kowa a kalla. Ina ganin ya kamata mu tattauna akan fa'idar ƙarin auren shi ita kanta. Ina jin ba laifi yana da alaka da shi malam. Mu tattauna akan me ye hikimar shari'a da ta sa a ce auren mace fiye da ɗaya poligami, wanda kamar yadda ake cewa shari'ar musulunci ta ba da dama cewa a ƙara aure, mutum ya ƙara mata ya yi fiye da ma. Asali dai suna tattauna malamanmu na fiqh, me al-asl, me asali mutum ya auri mace ɗaya ne asali, ko ku are fara da
biyu,
da biyu ko uku ko hudu, wanne ne asali gwagwadon yadda aya ta zo. In khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. شيوا الله سبحانه وتعالى يكي شيوا إن كن جزورا أنبا موكو مرايو بزاقو تسألي مسؤاد بزاقو يأدلتي أكن سبا ku je ku auro matan da za su ci gaba da kula da su. In kun tashi za ku yi auren nan ku auri bibbiyu, wato ku fara da biyu, ko kuma uku uku, wancan ya auri uku, wancan baya auri uku, ko kuma huhudu, wancan ya auri huhudu, wancan baya auri huhudu, wancan baya auri huhudu. In ba za ku iya yin adalci a tsakaninsu ba, adalci na zahiri, abinda bai shafi soyayya ta zuciya ba, to ku tsaya a daya. To wannan aya ita ce ta kawo tattaunawarsu da suke cewa me ye asali, wanne ne shari'a ta fara cewa mutum. Wasu suka ce ai rayuwar manzon sama na nuna ɗayan, domin manzon sama da ɗaya ya fara, da ya tashi aure na Khadija ya aura, sai daga baya baya rasulunsa sai ya aure biyu, ya aure na Sauda da na Aisha a lokaci guda aka ɗora musu aure kusan lokaci ɗaya, amma tarewa ta bambanta. Wannan ya tare da ita kafin ya hijira, ita kuma wacce sai bayan hijira aka tare. To kaga wannan kenan, to sabanin malamai ne wannan dai, cewa ɗaya ce ake fara da ita ko biyu ko uku ko hudu, amma dai shari'a ta ba da dama halas ne mutum ya auri mata hudu, halas ne ya auri mata uku, halas ne ya auri mata biyu, halas ne kuma ya auri mace ɗaya. To me yasa shari'ar musulunci ta ce mutum ya auri biye da ɗaya? Ita dai wacce da an faɗi fa'idar, kana iya cewa to mutum ya samu mata ɗaya. Ya samu mata ɗaya. To tunda ya samu mata ɗaya, to yanzu buƙatarsa ta zo, yana da waɗanne buƙatu ne suke jawo a ce a ƙara mata. Na farko akwai buƙata shakhsiyya. Buƙata ta shi kanshi mutum. Mutum ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa ƙarfin sha'awa. Ita kuma matarsa ƙwara ɗaya ba ta iya biya masa buƙatunsa duka gabaki da na sha'awarsa. To wanne ne ya fi, ya sake ta ya je ya auro wata wadda ya kila ya ji asibiti an bincika cewa za ta iya biya masa buƙatarsa, ko kuwa a'a ya riƙa fita waje ya je ita za ta biya masa buƙatarsa a cikin ɗari za ta bashi 30 ko ta bashi 40, shi kuma ya je waje ya cika sa 70 ɗin shi ko ya ci gaba da 60 ɗin sa, ko kuwa ya ƙaro mata mata ta halayya uwar zama ta halas. Duk wata mai hankali ba ma ta san shari'a ba, in aka kawo mata waɗannan nau'ukan zaɓin, to za ta ce ayu ya ƙara mata shi ta halas ita tafi. Ɗaya ce. Sannan na biyu, akwai matar da za a same ta tana biya masa buƙatarsa, amma ita mace ce wacce take mai yawan haihuwa, tana yin haihuwa a wakai ɗin nan, ba na ta haihu ba ta haihu, tana gwanni. To shi kuma daidai wannan lokacin da take cikin hali na haihuwa tana jinin biki, shari'a ta hana ya kusance ta, to ya zai yi da kanshi. Amma idan yana da wata mata a bisa al'ada, abin da ya fa faruwa zai wuya a ce lokaci ɗaya mata biyu sun haihu, ana samu, ana sama, amma ba shi bane, ba shi bane ake kiyasi da kansa, ba shi bane aksar, nadir ne, ana samu amma bai cika faruwa ba, to sai ya ƙara mata, kaga ya taimaka mata. Sannan na uku, akwai lokacin da ita kanta taimako ne a gare ta, taimakonta ne ake yi, domin ayyuka za su zo su mata yawa, tana da ‘ya’ya, buƙatun mai gidanta na kanta, amma aka samun mata abokiyar zama, aka samun mata sai su zama sun raba hidima. Shi ne wata kisa da ake ba da wani abokin Ashir Bamana Sayyid Albani rahmatullahi alai, yake ba da labarin ya ce wata rana ya je gidan, ya je gidan Malam Albani ya kai masa ziyara, sai ya tarar da su cikin ɓacin rai da shi da matashi. Sai ya ce lafiya, sai ta ce dama ina da tunanin in bugo maka waya, kai kaɗai ne za ka iya sulhunta tsakaninmu. Ce kaga bawan Allah nan gashi babban malami, amma ni baya gode min, duk abin da na masa baya ganin na masa dai. Gashi ya tsufa ni ma na tsufa, amma kullum baki yake, ga littafan shi, ga hidimar gyaran library sa, amma kuma duk abin da nake bai gani. Sai wannan malami cikin hikima sai kawai ya kalli ma'ashin wasu albani, sai ya faɗa shi da faɗa, ce ba ka mata adalci ba, kai azzalimi ne, yi ta yi kaza. To can ashin wasu albani da ya gama sai ya ce to niya za ka min haka, ai shari'ar musulunci ba ta ce ka saurari ɓangare ɗaya ba, ni ba ka saurari ni ba, ka yanke hukunci. Sai da ya gama sai ya ce ai ba ka bari na sauka ba, sai ya ce saboda haka ni abin da nake gani tunda dai zaluntar da kake yi, ka ƙara mata mata, ka ƙara mata kai mata abokiyar zama, ni kuma ta juye, ni fuskata kamar take da tana jin dadi an tattaki mijinta yanzu kuma an ce a kara mata kishiya ai mata kishiya shikenan sai ranta ya baci sai hankalin ta ya tashi sai ta kuma nuna cewa yanzu alƙalin azzali ne to wannan yana ciki cikin hikimomin shari'a musulunci ta sa cewa a kara ma a kara na hudu akwai lokacin da zai zama mata ba ta da lafiya ce matar shi daya kuma sai ta zama ba ta da lafiya to ya sake ta ya auro wata a makofinta wadda take lafiyayya shine fi koko a'a ya auro wata wadda kila za ta rika taimakonta sannan shi kuma ya samu damar inda hankalinsa zai kwanta wannan nabiyin shine ya fadi to duk wannan shine shari'ar musulunci ta kalla ta sa cewa mutun ya auri mace fiye da daya aka sa cewa an bashi dama ya kalli mace amma duka wannan abin da malamai suke tabbatarwa shine idan mutum zai kara mata fiye da daya to ba daidai bane ya tauye mutum kuma hakkinta shi yasa suke ba da ka'ida suke cewa in har mutum zai kara mata amma da matar shi wadda take zaune tana da wajen zaman ta cikakke lafiyayye inda take rayuwar ta mai kyau sai a ce a raba biyu to wannan bai kai ya kara aure arzikin shi bai kai ba tunda gashi har ya shiga cikin hakkin wancan kuma daga cikin hakkinta akwai ya bata sukuna to wannan maskaninta ne wajen zaman ta ne gashi aka tauye mata da ƴaƴanta kila tana da ƴaƴa uku tana da ƴaƴa hudu kowanne yana da amsa musu ɗakin su yadda shari'ar musulunci ta ce wa fariqu bainahum fil madaji a raba wajen kwanan ƴaƴa to yanzu kuma zai ƙara mata shi kenan sai ya ce to ya kwace ƴaƴan ɗakunan ƴaƴanta su koma ɗakin uwarsu su gaba da guwa mulki to kaga wannan babu abin da za a yi ko kuma abin da tabbas an tabbatar da yan ana cin abinci a gidansa na tiya ɗaya ne in an tashi za a dafa shinkafa to tiya ɗaya ake dafawa to kuma bai da halin ya ƙara wannan tiya ɗaya sai ya je ƙara wata daga baya sai a ce to ita ma ta zo a shiga cikin tiya ɗayan nan a riƙa ci to kaga shi ma wannan yana da matsala bai cancanta ya ƙara aure ba to duk waɗannan shari'ar musulunci ta tabbatar da su shine magana fa in khiftum alla ta'dilu din in kun ji tsoron cewa ba za ku yi adalci wajen ba su wajen sama ba da rabon kwana da wajen abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura wahidatan to mutum ya zauna a matsayin mata ɗaya zai zauna da ita shi ce wannan yana da tasiri matuƙa sosai akwai ababen da masu bincike suke kawowa na lafiyar da ke ƙaruwa ga mutum idan ya auri mace fiye da ɗaya cewa yana ƙara samun lafiya wannan masu bincike irin na musamman a Ashab da likitoci suna bayani kan wannan wallahu a'lam
to kuma mutumin da kuma raga ta malam bai da lokaci fa yana da hidindimu babban dan kasuwa ne ko attajiri ko wani ma malami ne yana ta bincike da nazari ko farfesa ne na jami'a shi irin wannan shin yana cikin abin da zai zama fa in kuftu ala ta'dilu bai da lokacin da zai iya zama da
kware yana ciki domin ai kaga akar makalla malaman mu magabata matan su da yawa sun yi kuka a game da wannan mata az-zuhri ke kuka game da wannan cewa littafan shi sun fi mata sun gara a mata kishiyoyi uku su zama su hudu domin su ma su su dandana abin da take ji in daɗi take ji su ma su zo su ji daɗin in wahala take sha su zo su sha wahalar tare to kaga akwai wannan da yawa malamai yanzu akwai malaman duniya wanda za ka same su damar su bata ba su zauna fiye da mata ɗaya ba shi malamin mu na sayan albani bai taɓa zama da fiye da mace ɗaya ba ba wai bai ƙara a aure ba a'a ya ƙara wasu ko su rabu auren ya zo ƙarshe ko kuma su rasu amma dai da mata ɗaya rasu a shan ma misalin Usaimin rahmatullahi alai da mata ɗaya rasu waɗannan manya-manyan malaman da mata ɗaya suka saboda zuruf ɗinsu yanayin shigal ɗinsu ina karanta tarihin bin Bas rahmatullahi alai wannan babban malami mai kama da zamanin sahabbai da aka yi a duniya yana faɗi yake cewa shi ya tabbatar da yake cewa wallahi inni la'alamu annani muqassirun fi ahli yace na rantse da Allah ne na tabbatar da cewa haƙƙin iyalaina ban sauke musu ba saboda
haƙƙin
al'umma da ke kansa za a fita office fata waye duk abin da za a yi a Saudi Arabia sai ya zo gaban shi tarurruka kaza 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 karantarwa kuma
ana neman shi a fada
gashi nan komai
shi rubuce
wani yanzu in ya ci bashi ya dubu goma kan shi bashi miliyan kaza ko EFCC ta yi rum da shi sai rugu wajen
Binbas
yace don Allah wallahi kaji kaji Binbas ga tausayi wani ya je da certificate din ƙarya jami'a wajen shi za a zo ya roƙa cewa don Allah a duba a ga hakan da'awa zai yi a bashi ya ci gaba to din waɗannan abubuwan na al'umma dai sun masa nauyi yace to ya tabbatar da iyalansa irin kular da iyalai ke bukata yace ba su samu ba kuma ya faɗi wannan ne karshen rayuwarsa to wannan yana da tasiri matuka a wajen irin wannan sannan ba daidai bane mutane su mai da magana ƙara auren ta zama maganar bakin tai bakin tasha waje ba a tasha ko kuma a wajen shayi abun tsokana juna ko abun wani ya ƙara wani in ya ƙara ya samu matsala sai a zo a ce ai ya ƙara aure wanda turawa suka hure musu tunani ai aure ya ƙara shagon shi ya ƙara yanzu bai da ko tsisi ba haka ganin sai kwalaye a shagon taki yake sai da yanzu ya koma da yana soke trailer yanzu tiya yake aunawa haka suke fira ai daidai ne gefe guda su kuma su rika tsigar waɗanda su kuma mata ɗaya suke da ita
eh
a wannan ba daidai bane a fahimci cewa shari'a ce a fahimci cewa kuma yana da alaka da shakhsiyar mutum mutum wani bai san ba a san sirrinsa ba ba a san me yake ciki a cikin gidan shi ba shi ya sani ana iya ganin sa a waje ga yadda yake amma a ciki shi ya san yadda gidansa yake wannan yana da tasiri gaskiya a fahimce shi sosai a shar'anci
to wata dajiyar algatu malam ta shafi wasu abubuwa da aka yi magana akai nasiha ce wasu ɗan uwa suke nema a yi da kuma tsoratarwa akan wata al'ada ita ma mummuna da ta yadu ta wai abin da yake cewa pre-wedding pictures
hotunan
kafin aure wanda sun zama yanzu ruwan dare mako guda kafin aure kuma kamar haka za a je a studio a ta ɗaukan wasu hotuna marasa kyan gani
wannan gaskiya tsokanar Allah ne kuma barar da albarka aure ce al'aure abin da yake bukata wato ni nakan yi nazari nakan ce wa mutane aure wani abu ne mai hadarin gaske wanda bai yi shi ba zai gane wannan hadarin ba tun daga neman sa mutum zai iya neman wata ya ce ita yake so ya aura amma Allah ya ce ba ita zai aura ba a cikin hikima Allah ya tabbatar da cewa ba alheri a cikin aurenta sai kaga Allah ya jawo mushi wata ta can wanda bai zata ba sai a hada su ita ce albarka ke tare da ita to gaibu ne aure in mutum yana neman allazina yu'minuna bil ghaibi to gaibin aure na cikin allazina yu'minuna bil ghaibi mutum bai san abin da zai ji ya gani ba duk abin da yake gani na wajen nan wallahi ba shi bane gaskiya sai an shiga gidan an zauna to daga nan ne mutum zai ga hakikanin abin da Allah ya zaba masa to aure albarka yake ne ba abin da ake cewa albarka malamai suka ce shine ziyadatul khairil ilahiyya ala shay'i wa dawamuhu abu alherin Allah ya karu akan abu ya habaka sannan kuma alherin ya zama yana dawwama a cikin abu kai ya rabu da abu wannan shine ake cewa albarka saboda ka aure albarka yake ne ita kuma albarka Allah ba a samun ta da saban sa ba a samu
Allah
sai an bi Allah
eh kenan da gaske ne da ake cewa wato wannan suna da tasiri wajen
suna da tasiri wajen abin da yake faruwa shi yasa zamu ga addu'a ta fi yawa a magana aure mutum zai yi aure aka ce istikhara yi auren ranar daurin aure bayan daurin aure duk wanda ya gamu da shi sai ya ce Allahumma barik laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair
ko da wasu a ce
Allah sanya alkhairi to wannan addu'a sannan shi kanshi ya zo ranar tarewa addu'a sai Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha ashi Allah kake son ya sa ma hani wajen kwanciya da biyan bukata ai addu'a Allahumma jannibni shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana duka ya'yan sun zo kullun a musu tawaida wa izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma ana tafargaba ya dan zai zama ga zamanin da nake ciki ababan da suke ruɗa hankalin yara ma aktaraha Allah kadi ya sanya wansu to sai mutum da kanshi ne zai dauki kayansa cike da waldo din sa sai je sa ketir ya cinna wuta shine abin da ake na pre-wedding pictures din nan da ake wannan pre-wedding pictures shine mutun yazo kayan tsawansa wanda yake takama da su ya cika afati da su sai yazo sai ya dauki picture ya sa musu a shana ko shi kenan abin da ake kenan duk mutumin da ke wannan dawa sannan mace sutura ce duk mutumin da ke sa Balarabe tinta ne ke ce mata kwai ke ce mata kwai bai ba ce
ba
kuma Qur'ani yazo ya ce matan aljanna ka anna hunna baydun maknun baydun kuma sai ya ce maknun matan aljanna kaman kwai suke maknun wanda yake boyayye da kwasfassa ba a cire masa kwasfassa ba to haka mace ake son a boye ta santa da kake to zaka boye ta amma bayyana ta da kake yi cewa wani ya tarayya da kai mutun ya tafi ya je a sa a social media a sa a Facebook a sa a Twitter a sa Instagram a sa a WhatsApp status din mutun ya sa matar ta yana bayyana ga yadda take sun dauta wani ya tarayya da shi saboda da yufi ne shi ya zama mara kishi ya zama wawa wanda bai da manufa mutun ya tafi ai kalanda mutun ya tafi wajen kana kawa ya ga sun manna yaje wajen mai sayar da kamiya ya ga an manna yaje shagon teloli ya ga sun manna duka ko ina ba wanda
bai dan ruwan kofis
wannan saban Allah ne karara bayan shi kasancewar shi kanshi hoton akwai maganganu a kansa wanda malamai sun yi sabani mai tsanani akan kowane hoto sassauci ne aka dauka wasu malamai da suka fada shi yasa har ake yi a yanzu wanda ake irin na wayan nan da ake amma asali malamai suna da maganganu akan hoto to nabi kuma ya shallake wannan sai kuma a zo wanda ake cewa a boye shari'a ta ce a boye ta kai kuma ka zo kana bayyana ta wannan saban Allah ne gaskiya da ya wajaba malamai su tashi a wannan yanayin su ta wa'azi akai bayan wannan hoton da kuma abin da ake na bukukuwa a haɗu miji da mata ango da amarya da iyayensu a zo ana rawa
haka rawa
wannan musibu ne manya-manya da suka kunno mana kai suna cikin al'adatul wafida min al-gham al'adu ne na turawa da suka shigo mana dole ne a tashi ai wa'azi akan su kuma a fadakar da mutane kuma duk wanda yake da fada a jiye magana akai sannan wanda yake da damar ya hana ya hana
to Allah ubangiji ya samu dace Allah kuma ya sa wanda aka yi nasiha dan su sun ji jama'a masu kallon mu da sauraron mu a lokaci ya mana halin nashi zamu dakata anan insha Allah sai mu hadda ku a shiri na gaba inda za ku ji mu da wata matashiya wadda muke fatan za ta amfanar da mu ga baki da insha Allah sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
salam